ايوه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو الهمز بيو قوات رمضان باي هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا دبو ايدا تريخ دا أربعين دا شدا دا أربعين دا بقوي وان دا يديدي دا شاترا قوات بيو shekara ta 2026. Wannan shine majalisi na biyu a wannan majalis namu na tafsirin alqur'ani mai girma, bayan abin da ya gabata a darasin da ya wuce na muqaddima. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi a inda muka kwana a shekarar da ta gabata cikin suratul baqara. Za mu tashi a fadin Allah madaukakin sarki, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
نعم. Idan ba mu manta ba a darasin da suka gabata a baya, mabudin suratul baqara mun yi bayani cewa maqasudin wannan surar abinda take so ta tabbatar shine haƙiƙanin bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayoyin surar gaba ɗaya suna zagayawa ne akan wannan maqasudin na bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tana ɗauke da ayoyi 286, amma ayoyin duka suna zagayawa ne akan abin da ya shafi wannan haƙiƙanin ibada ga Allah. Mun ji cewa tana da mawdu'ai muhimmai guda biyar. Mawdu'i na farko shine ta yi magana a kan kashe-kashen mutane dangane da bauta. A dangane da bautar Allah, mutane sun kasu kashi uku. Akwai muminai tsantsa, wanda farkon surar ya yi magana a kansu. Akwai kuma kafirai tsantsa, wanda su ma bayan an yi magana a kan muminai aka yi magana a kansu a cikin ayoyi guda biyu. Sannan akwai munafukai, wanda aka yi magana a kansu da tsawaitawa. Ayoyi masu tsawo suka yi magana a kan abin da ya shafi munafukai kusan ayoyi 13. Wannan shi ne mawdu'in farko na surar, bayani a kan kashe-kashen mutane dangane da bautar Allah. Sai mawdu'inta na biyu shine bayani akan ita ibada da mahimmancin ibada. Su ne ayoyin da suka biyo bayan wannan, suka yi magana akai tun daga aya ta 21 har zuwa aya ta 39 suna isharar ne zuwa ga ibada da kuma muhimmancin ibada a rayuwar mutum. Sannan gaba ta uku daga cikin gabobin surar shine bayani akan menene hakikanin bauta da kuma misalai akan bauta din, wanda su ne ayoyi tun daga kusan aya ta 40 har zuwa aya ta 152 suna magana ne akan wannan babin. A cikin wannan gabar muke a karatu bayani akan hakikanin bauta da kuma misalan bauta din. Muna kan magana ne akan yanda Allah yake kawo mana Bani Isra'il da kuma irin matsayarsa akan bautar Allah subhanahu wa ta'ala, da yanda suke kangare ma bautar Allah da kin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine hakikanin ibada. Bayan an gama wannan za a shiga bayani akan Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il da su kuma yanda suka yi bauta, suka bi Allah tsantsa. In Allah ya ce a yi kai tsaye za su yi, bayan an bada misalai akan Bani Isra'il. Daga nan sai gaba ta hudu ta surar shine bayani akan cewa ita bauta din ta gane dukkanin bangarori na rayuwa gaba daya. Ibada ba ya takaita a sallah da azumi da masallaci kawai ba, a rayuwa gaba daya ta kunshi ibada. Babu wani bangare na rayuwa wanda babu ibada a ciki, wanda waɗannan ayoyin tun daga aya ta 153 har zuwa aya ta 253 kusan aya 100 suna magana ne akan wannan bangaren. Bayani akan cewa duka rayuwar mutum gaba daya ta shafi ibada da bauta. Sannan abin da ya shafi gaba ta 5 ta ƙarshe a cikin surar shine bayani akan girmama Allah, da ganin girman Allah shine tushen ibada. Gwargwado yadda mutum yake girmama Allah, yake ganin girman Allah, gwargwado yadda yake biyayya da ta'a ga dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayannan su ne gaboɓi guda 5 wanda suratul baqara gaba ɗaya ayoyinta suka raba waɗannan gaboɓin. Duka kowace a cikin guda 5 ɗin nan mun ji kashe-kashen da yake ƙarƙashinta a can darussan da suka gabata a baya. Da haka kamar yadda na ce muna kan gaba cikin gaba ta uku ne wadda take magana akan misalai na bauta, misalai na ɗa'a da kuma misalai na kangare mabauta. Yanzu muna kan magana akan misalai na waɗanda suka kangare mabautar Allah, su ne Bani Isra'il. Da haka akan su ne muke magana tun daga shekarar da ta gabata zuwa yau. Da haka har yanzu dai gabar tana nan tana magana akan su a wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko kuma yana magana da manzon Allah da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, waɗanda suke tare da shi a wannan lokacin. Kuma a tare da su ɗin a garin Madina akwai Yahudawa, akwai Bani Isra'il wanda suke rayuwa tare da su a Madina. Sai Allah yake magana da su manzon Allah da sahabbai shi cewa afatatma'una ayyuminu lakum, yanzu kuna sa rai kuna zaton cewa waɗannan Yahudawan za su yi imani da ku, ma'ana za su yi imani da abin da kuke kiransu da su na cewa su yi imani da Allah, su yi imani da manzon Allah. Yanzu kuna zaton cewa, kuna sa ran cewa za su yi imani, za su yarda da abin da kuke kiransu da shi. Wannan istifhani ne aka yi a cikin aya, istifhani ne na inkari da istib'ad, cewa abu ne wanda zai wahala ya yi. Ya za ku yi zaton irin waɗannan mutanen za su yi imani da Allah, su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Me yasa aka ce abun ba zai yiwu ba? ake nuna cewa ta yaya za ku yadda cewa za su yi imani. Allah ya ce wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah alhalun wasu ɓangare daga cikinsu waɗannan yahudawa an samu wasu daga cikinsu yasma'una kalamallah wanda suna jin maganar Allah bayan sun ji maganar Allah ɗin thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sannan sai su je su canza maganar Allah min ba'di ma aqalu bayan sun fahimci maganar Allah sun gane cewa haka take nufi amma sai su je su canza ta su ce ga abin da Allah ya ce sabanin abin da Allah ya faɗa shine thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu bayan sun fahimci maganar sun gane amma za su je su canza ma Allah magana su kawo wani abu daban su ce shi Allah yake nufi wa hum ya'lamuna alhalin suna sane ba wai kuskure suka yi ba ba mantuwa ba ne da gangan suna sane suke yin wannan aikin to irin masu wannan aikin afa taqma'una an yu'minu lakum za ku yi zaton cewa za su yi imani wanda zai ɗauki maganar Allah da gangan ya san da gangan ne ya san ga abin da Allah yake nufi ya zo ya canza ma Allah abin da Allah ya faɗa kuma ya ce haka Allah yake nufi kuma yana sane to ta yaya za ku yi zaton irin waɗannan mutanen za su yi imani wanda kangarewarsu da Allah ta kai su yi ma Allah haka to ya za ku yi zaton cewa za su yi imani da abin da kuke kiransu da shi na cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani kuma ya aiko shi a matsayin manzo su yadda da cewa manzo ne da haka wannan shine abin da wannan ayar take nufi menene alaƙar wannan ayar da ayoyin da suka gabata a baya mun ji yadda ake ta magana akan bani isra'il da irin alaƙar su da annabi musa da irin abubuwan da Allah ya yi musu daban-daban da yadda suka kangare ma Allah to me yasa yanzu kuma aka kawo wannan ayar tunda waɗannan ayoyin da suka gabata suna magana ne akan su asalin bani isra'ila wanda suka yi zamani da annabi musa alayhi salam wannan ayar kuma tana magana ne akan su yahudawa waɗanda suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam munasabar kawo waccan wannan ayar a ƙarƙashin waɗannan waɗancan ayoyin da suka gabata shine a baya Allah ya faɗi miyagun ayyukan iyayensu da kakanninsu da suka gabata mun ji irin miyagun ayyukan da suka rinka aikatawa mun ji yadda Allah ya rinka zarginsu mun ji yadda suka rinka zargin annabi da Allah ya aiko musu annabi Musa alaihi salam an faɗi miyagun ɗabi'unsu da miyagun halayensu to wannan sai yasa ya dace a nan kuma su ma waɗannan waɗanda suka zama jikokinsu da tsatsansu su ma a faɗi miyagun ayyukansu a faɗi irin laifuffukansu da kangarewar da suke ma Allah daga cikin miyagun ayyukansu da laifukansu shine wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu da haka a nan an faɗi irin yadda suke jirkita maganar Allah suke canza ayoyin Allah da wani abu daban su ce shi ne abin da Allah yake nufi wannan yana daga cikin miyagun ayyukansu da miyagun halayensu da Allah maɗaukakin sarki ya ambata ambatan ƙissoshin bani isra'il da labaransu a cikin waɗannan ayoyin yana da manufofi daban-daban me yasa ake ta babu labarin bani isra'ila a nan da irin kangarewar da suke yi da kuma irin abubuwan da suke yi idan an ce su bauta ma Allah su bi umarnin Allah su ke me yasa Allah yake ta kawo mana waɗannan labaran da waɗannan kissoshin a cikin waɗannan ayoyi akwai maqasudi da yawa daga cikin manufofin shine a yi nuni akan annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wayannan labaran suna tabbatar da cewa manzon Allah annabin Allah ne saboda labarai ne ake kawo musu wanda su ne kadai suka san abin da ya faru a wayancan lokutan ba wanda ya san abin da ya faru in ba su ba
sai gashi kuma manzon Allah ya go wanda sun san shi baya karatu baya rubutu bai taba zuwa ya je ya koyi wani ilimi a wurin wani ba iyakar rayuwar shi a cikin garin Makka yayin hijira zuwa Madina ba wanda aka taba sanin cewa manzon Allah ya koyi wani abu a wurin shi sai gashi yana zuwa musu da labari iyayensu da kakanninsu sama da yadda su suka sani to wannan labaran da ake kawowa dalili ne wanda yake tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abu ne wanda bai taba yiwuwa a san wannan abin in ba ta hanyar wahayi ba da aka kawo waɗannan labaran yana tabbatar ma bani Isra'il cewa wannan abin da manzon Allah ya zo da shi wahayi ne ƙarin hujja ne ake tsayar musu daga cikin hujjojin Allah a kansu sannan yana daga cikin makasudin kawo waɗannan kinsoshin shine Allah madaukakin sarki yana kirga musu ni'imomin da Allah ya yi musu su waɗannan bani Isra'il waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana kirga musu irin ni'imomin da Allah ya yi ma iyayensu da kakanninsu a baya da irin karamci da Allah ya yi musu da irin falala da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu domin a bayan mun ji yadda Allah ya ba mu kissar irin yadda Allah ya tsiratar da iyayensu daga hannun Fir'auna wannan falala ce daga Allah mun ji yadda Allah ya ba mu labarin yadda Allah ya sanya su suka zama shugabanni masu mulki a bayan ƙasa bayan da su ne kaskantattu da ake kama ƴaƴansu ana yayyankawa daga baya kuma aka maida su masu mulki وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ wannan duka yana cikin ni'imomin da Allah ya yi ma iyayensu da kakanninsu sannan mun ji Allah ya ba mu labarin yadda Allah ya keta ruwa suka zo suka bi ta cikin ruwan suka tsallake kuma Allah ya nitsar da Fir'auna da tawagashi a cikin ruwan wannan duka wannan nau'i ne na ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi ma iyayensu da kakanninsu da sauran nau'o'i na ni'imomi da Allah ya faɗa a cikin ayoyin da suka wuce ta hanyar gafarta musu zunubansu da Allah ya yi sun saba ma Allah sun bauta ma dan baraki sun yi abubuwa da yawa amma Allah ya ce summa afauna ankum min ba'di zalik sannan muka yi muku afuwa muka yafe muku duka wannan yana cikin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma bani Isra'il sannan a baya har ila yau daga cikin ni'imomin da aka lissafa mana mun ji yadda Allah yake samar musu da almannu was salwa a lokacin da suka shiga cikin timuwa abinci kawai duk abinda Allah yake saukar musu su ci su koshi ba tare da noma ba ba tare da wahala ba duka wannan yana cikin ni'imomi ruwan sha annabi Musa sanda ya sa kawai ya bugi dutse فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا سيد دوسي يهودي ينا قلقلو دا روا إدا روا قدا غوم شاديو هو تكدينا نتكن بني إسرائيل جا إند ذاصر انكشر روا قد علم كل أناس مشربه ديك وانا ينا تكن نئمو من دا الله سبحانه وتعالى ييم بني إسرائيل أتكن وانا ننسوشن دا متكرنتا sannan yana daga cikin makasudin kawo waɗannan kinsoshin shine ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari da lallacin manzon Allah a ba shi labari irin yadda iyayensu da kakanninsu suke kangararru da haka yanzu koda sun kangare maka koda sun yi imani da kai kada ka damu domin tabi'a ce iyaye da kakanni haka suke haka annabi Musa ya yi fama da su shi yasa duk lokacin da aka yi ma manzon Allah wani abu na damuwa sai ya ce rahimallahu akhi Musa Allah ya ji kan dan uwana annabi Musa alaihi salam an cutar da shi da abin da ya fi wannan amma ya yi hakuri da aka kissoshin da Allah yake ba manzon Allah da sahabban manzon Allah lallashi ne ake yi gare su su sani waɗannan mutanen duk yadda kuka ga suna yi dinnan to ku ji ma yadda iyayensu da kakanninsu suke wanda aka san iyayen shi da kakannin shi dan yayi wani abu kuma ba za a yi mamaki ba inda ya danganci irin wannan abin da ya gada wa man yushadih abahu fama zalam kaga wanda yake dan gado wannan ba za a ce ba za a yi mamakin abin da zai yi ba da haka Allah ya lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan kissa sannan daga cikin makasudin kawo waɗannan kissoshin na bani Isra'il makasudi na hudu shine tsoratarwa da gargadi Allah yana yi masu waɗannan yahudawan gargadi sannan yana yi masu larabawa da Allah ya aiko manzon Allah a cikin su gargadi da ban tsoro bana wa'ancan mutanen kun ji abin da ya same su lokacin da suka kan gare ma annabi Musa lokacin da suka saba ma Allah kun ji abin da Allah ya ce kuno qiratan khasi'in ku zama burai kaskantattu Allah ya shafe su ya mai da su burai to kowa ma ya ji tsoron saba ma Allah ya ji tsoron kan gare ma Allah domin Allah yana iya yin abin da ya yi ma waɗancan mutanen ga duk wanda ya aikata aiki irin nasu da haka a cikin waɗannan kissoshin da Allah yake ba mu na bani Isra'il akwai gargaɗi da tsoratarwa yadda Allah ya yi ma waɗancan to zai iya yi ma duk wanda ya bi irin hanyar su ya aikata irin aikin da suke aikatawa da haka duka waɗannan kissoshin da aka bayar tun daga farkonsa har zuwa nan duka suna ɗauke da waɗannan maqasidin da yawa da wasu sauran maqasudi daban-daban waɗanda malaman tafsiri suke kawowa da haka an kawo wannan ayar domin a yi magana a kan su na wannan zamanin bayan an gama da magana a kan waɗanda suka wuce na zamanin annabi Musa alaihi salam da haka na wannan zamanin ga irin halinsu Allah ya ce kuna zaton za su yi imani da ku ne bayan a cikinsu akwai wanda suke sauraron maganar Allah a nan malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da abinda ake nufi da cewa wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah domin a cikinsu akwai wanda suna jin maganar Allah sannan su canza maganar Allah ne ake nufi da maganar Allah a nan waɗansu malamai suka ce ana nufin at-taura da Allah ya saukar ma annabi Musa alaihi salam suna karanta at-taura suna jin abinda Allah ya saukar a ciki sannan su zo su canza wannan ma'anar da wata ma'ana daban bana ta harifin da suke yi ma at-taura kenan wanda Allah yake zargin su a ayoyi da yawa na Al-Qur'ani yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna canza kalmomin Allah daga inda Allah ya aje su sai musu wata fassara daban ko su ɗauke wata kalmar su sa wata kalma daban da haka waɗannan malamai suka ce ana nufin yasma'una kalam Allah shine suna sauraron at-taura sannan sai su zo su canza ma'anar at-taura su bata wata ma'ana daban ba ma'anar da Allah subhanahu wata'ala yake nufi ba kenan sai ya zama wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah ma'ana ba suna jin maganar Allah kai tsaye ba kenan suna jin maganar Allah ta hanyar wasiɗar annabin da Allah ya aiko musu yana karanta musu maganar Allah suna ji sannan daga baya su je su canza ma'anar da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan magana sai zama suna sauraron maganar ne ta hanyar wasiɗa ba kai tsaye ba wannan shine kaulin da wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi a kai kamar al-Imam Mujahid ibn Jabr da al-Imam Suddi duk sun tafi a kan ma'anar ayar suna jin maganar Allah ma'ana suna jin littafin Allah shine ma'anar maganar Allah din sai zama sun bayu harifunahu min ba'di ma aqalu sannan sai su zo su canza shi bayan sun fahimce shi kenan suwa ake magana a nan ana nufin malamai daga cikinsu masu ilimi daga cikinsu wanda suke iya karanta at-taurat su fahimce ta sai su zo su canza mata ma'ana sai zama shi ne sun bayu harifunahu min ba'di ma aqalu wa qad kana fariqun minhum kenan a nan ana nufin malamai daga cikinsu domin ba kowa ba ne ai zai iya zuwa ya canza maganar Allah ba kowa ba ne zai iya zuwa ya ɗauki at-taurat a cikinsu ya canza mata ma'ana, ya canza mata fassara. Domin at-taurat dama tana rike ne a hannun malaman su, su ne suke karanta ta, kuma su ne suke bayanin abin da take nufi, da haka su ne suke canza mata ma'ana sabanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar. Shine ma'anar kuma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Me ake nufi da canza ma'anonin at-tauran da suke yi? Da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce canza ma'ana da ake nufi a nan shine suna ɓoye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu da ya shafi sifa ta manzon Allah da yake cikin at-taura, sai su zo su ɓoye wannan sifa ko su canza ta da wata ma'anar daban. In an faɗi ga wata sifa wadda suka ga ta dace da sifar manzon Allah, sai su ɗauke wannan sifar su kawo wata sifa daban su sa a wurin, ta yadda in an karanta ba za a ga sifar ta yi daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Bayan Allah ya yi bayani akan manzon Allah billa-billa a cikin at-taura din, shi yasa Allah ya sifanta su da cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴansu na cikinsu. Domin an yi bayanin shi, duk wata sifa ta shi Allah ya yi bayanin ta a cikin at-taura, da haka sai su canza wannan ma'anar su kautar da mutane don kar su fahimci me ake nufi da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu kuma suka ce a'a, ba wai iya sifar manzon Allah suke koyewa ba, suke canzawa, hatta wasu daga cikin hukunta-hukuntan da Allah ya saukar a cikin at-taura din suna ɓoye wannan hukunta-hukuntan su canza su da wani. Kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi ɗan Umar Allah ya yarda da su, yake cewa wata rana waɗansu Yahudawa sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sun zo da waɗansu mutane guda biyu, mace da namiji, suka zo suka ce ya Rasulallah, ga waɗansu mutane sun yi zina, da haka a yi musu hukunci. Suna zuwa da hukunci wurin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, idan suna da hukunci mai tsanani a cikin littafinsu, sai su kauce ma abin da yake cikin littafin, sai su zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su nemi a yi hukunci akan wanda suka yi wannan laifin. Da haka da suka kauce suka zo wurin manzon Allah da waɗannan da suka yi zina, mace da namiji, sai manzon Allah ya tambaye su. Manzon Allah ya ce ma za ta jiduna fi ayatin rajmi fi taurat, me kuka sani, me kuka gani a cikin at-taura dangane da ayar da take magana akan jefe mazinata? Sai suka ce a'a, ai babu wannan a cikin at-taura. Abinda yake cikin at-taura za a shafa musu bakin gawayi ne, a wulaƙanta su a yi musu bulala, shine abinda za a yi musu a at-taura. Sai Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu yana zaune, sai ya ce ƙarya suke yi ya Rasulallah. Ya ce manzo Allah, ƙarya suke yi, in dai da gaske suke yi a je a ɗauko at-taura a zo a karanta. Sai manzo Allah ya ce a ɗauko, a je a ɗauko at-taura. Sai aka ɗauko at-taura aka zo aka zuba ta, aka buɗe ta yadda suke buɗe ta, a baza ta a ƙasa. Sai wani daga cikinsu ya zo zai karanta, da haka da ya zo zai karanta ɗin sai ya ɗauki hadisi sai ya ɗora a kan ayatul rajmi, a kan wannan ayar ta jefe mazinata, sai ya ɗora hannun shi a kai, sai ya karanta sama, sai ya karanta ƙasa. Sai Abdullahi ibn Salam ya ce ya Rasulallah, ƙarya yake ya ɗauke hannun shi daga inda ya dafa hannu, ya ɗora hannun shi a kai, sai ya ɗauke hannun shi, sai ga ayatul rajmi a wurin, ayar da take magana a kan jefe mazinata. Da haka sai manzon Allah ya umarni da cewa a je a jefe su. Aka je aka jefe su, su biyun gaba ɗaya har suka mutu. Da haka wannan duka yana cikin thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, suka ce sun ji littafin Allah, sun san shi, sun fahimta, amma kuma sai su zo su canza ma'anar shi saɓanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar. Da haka duk wani abu da bai dace da son ransu ba, sawa'un ya shafi sifar manzon Allah ne ko ya shafi wani hukunci daga cikin hukuntan Allah to za su canza wannan su kawar da shi su kawo wani abu tsabanin wannan shine summa yuhadifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wadansu kuma malamai suka ce a'a ba wai ana nufin malamai daga cikin bani Isra'ila ba su wane ne alladhina yasma'una kalam Allah daga ce su ne waɗannan mutane guda 70 ɗin nan da annabi Musa ya zaɓa ya tafi da su ganawa da Allah domin bani Isra'ila sun ce ba su yarda da annabi Musa ya je ya ce ya yi magana da Allah ba ya dawo suna so su tabbatar da cewa yana magana da Allah din da haka Allah ya umarci annabi Musa ya zaɓi adadi na mutane daga cikin bani Isra'ila a tafi da su Tur Sina inda annabi Musa yake ganawa da Allah shine Allah yake cewa waqtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina daga annabi Musa ya zaɓi mutum 70 domin zuwa ganawa da Allah sune suka je suka ga aka je annabi Musa ya gana da Allah dan haka suka ji maganar Allah da annabi Musa alaihi salam suka ce to wa'annan su ake nufi wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah wasu daga cikinsu suna jin maganar Allah mana an je da su inda ake ganawa da Allah kuma sun ji maganar Allah din shi yasa a can a baya bayan sun ji maganar Allah suke cewa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan ba za ni imani ba sai mun ga Allah ai magana kawai muka ji ba ya za a yi yadda a nuna mana Allah ido da ido mu gan shi tukunna shine lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan Allah ya ce fa akhadhatuhum as-sa'iqa da aka sai tsawa ta kama su aka yi musu tsawa gaba ɗaya suka mutu Allah ya kashe su a wurin duka 70 din nan take shine bayan annabi Musa hankali shi ya tashi ya zai iya koma cikin bani Isra'il wayannan kangararrun mutanen ya zabo musu mutum 70 ya zo da su kuma an kashe su duk sun mutu ta ya zai iya komawa yanzu shine ya roƙi Allah shine Allah ya ce summa ba'athnakum min ba'di mautikum shine sai muka tayar da ku bayan mutuwarku la'allakum tashkurun ko za ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka wayannan mutanen al-imamu ibnu jarir at-tabari ya ce su ake nufi da waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kuma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu saboda sun ji maganar Allah to me ake nufi da canza maganar Allah din aina suka canza maganar Allah da suka ji suka ce ai bayan sun dawo cikin bani Isra'il sun fada musu eh mun ji Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza amma a ƙarshe Allah ya ce in za ku iya ku yi in ba za ku iya ba ku bashi suka ce to wannan shine summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun shine ƙarin da suka yi wanda ya rushe wannan abin da suka ji na maganar Allah subhanahu wa ta'ala suka ce shine ma'anar summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun da haka wannan kaulin shine kaulin da al-imam ibn jarir at-tabari ya rinjayar ya tabbatar da cewa shine kaulin da ya fi dacewa da wannan ayat yace idan amma aksarin malaman tafsiri sun tafi akan waccan ma'anar ta farko yasma'una kalam Allah suna jin maganar Allah shine at-taura ba wayannan 70 din ake magana ba bal ma wasu daga cikin malamai sun yi inkari ne tsanani akan wannan kaulin na al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullah amma yayi kawo bayanai masu karfi wanda suke karfafa wannan magana yace idan ana magana ne akan kangarewar bani Isra'ila idan a saurari at-taura ne kawai a canza mata ma'ana ai wannan bai kai kololuwa ba a kangarewar su wanda ya fi girma a kangarewa shine wanne shine wanda ya ji maganar Allah kai tsaye kuma ya zo ya canza ma maganar Allah ma'ana yace ai wannan ya fi tsanani a kan kangarewa shi yasa ya fi cancanta a ce afata umuna ayyuminunakum ya za ku yi zaton wanda suka yi irin wannan aikin kuma su yi imani da ku da haka magana din canza at-taura ne bai kai girman wannan ba da munin wannan wannan dai shine abinda al-imam ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala ya karfafa wannan kaulin da shi amma al-imam al-qurtubi da wasu daga cikin malamai suka ce wannan kaulin kauli ne mai rauni ba zai tafi da wannan ma'anar ba kuma yuhadithunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamu sannan su canza shi bayan sun fahimta sun gane a bisa dukkan ma'anonin guda biyu ko dai wayancan da suke karanta at-taura su ji sun fahimci at-taura sun gane abin da Allah yake nufi ko kuma wayancan da aka je da su suka saurari maganar Allah sun saurari maganar kuma sun fahimta sun gane shine ma'anar min ba'di ma aqaluhu sai Allah ya ce wa hum ya'lamuna alhalin kuma suna sane abinda ake nufi da cewa wa hum ya'lamun mana suna sane cewa fa canza maganar Allah suka yi suna sane cewa sun canza maganar Allah wannan su malamai kuma suka ce wa hum ya'lamun mana suna sane da irin ukuba da zunubi da wannan laifin yake dauke da shi amma duk da haka suka yi sun san hukuncin wanda ya canza maganar Allah sun san hukuncin wanda ya ce Allah ya ce kaza alhalin bai ce ba amma duk da haka suka yi wannan abin shine wa hum ya'lamu ko kuma ya zama ma'anar duka gaba daya za ta dauka ta wa hum ya'lamu bana suna sane da cewa canza maganar Allah suke yi kuma suna sane da cewa canza maganar Allah tana da ukuba ne tsanani a wurin Allah amma duk da haka sai da suka canza ma Allah magana to irin wannan tayaya za ku yi zaton cewa za su yi imani da abin da kuke kiran su gare shi tayaya za ku yi zaton cewa za su dawo su ce sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka wannan na cewa wa hum ya'lamun shine abin da wasu malaman tafsiri suka kafa hujja da shi akan cewa ana nufin malamai ne kenan daga cikinsu kuma an ce sun yi abin a ilmance wanda suke ba su ba malamai ba za a ce sun yi abin a ilmance ba za a ce wahum ya'lamuna kenan wannan ayar ta cewa wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah kenan ana nufin malamai daga cikinsu suna jin maganar Allah shine zai dace da wahum ya'lamu suna sane suke yi a ilmance ba da jahilci ba da rashin sani suke yi ba Fakhruddin Razi rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan ayar daga cikin fa'idojin da za a fa'idanci da shi a cikin wannan ayar ayar tana nuna cewa malami mai ilimi idan ya kangare to ya fi kowa nisantar shari'a bai kai wanda ya ƙi bin gaskiya akan rashin sani da jahilci ba duk wanda ya kangare akan ilimi to ya fi kowa nisa da shari'a kangarewar wanda yake akan ilimi ba ɗaya take da kangarewar wanda yake akan jahilci ba shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo ya samu larabawa ya same su ne a cikin jahiliyya shi yasa su suka fi kowa karban addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yahudawa da nasarafa an same su ne da ilimi sai zama su suka fi kowa kangarewa saboda an same su da ilimi ɗan kaɗan daga cikin su suke yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga kangarewar mai ilimi ta fi muni fiye da kangarewar wanda yake ba shi da ilimi in aka kira shi aka yi mai bayani aka gamsar da shi zai gane ya fahimta sai ya bi abin da ake kiran shi akai da yawa in za a yi wa'azi akan abu za ka samu waɗanda suke kan anna masu ilimi daga ciki zai wahala kaga sun tuba sun bar wannan banna sun dawo gaskiya ko da sun san cewa akan abin da suke fata ne amma ba su ji bari ba amma mabiya ba mabiya za ka ga suna ta bari suna dawowa gaskiya saboda me saboda su dama ba wai sun ƙi gaskiyar bane akan ilimi dama rashin sani ne yasa suka ji daga da an sanar da su sai su dawo kan hanya madaidaiciya daga su ma wannan suka zamanto kangare wanda suka yi na ilimi da ilimi da suke da shi suka kangare akan haka Allah yake cire mu'minai tsammani akan su ta kada ku yi mazatan waɗannan za su yi imani saboda masu ilimi ne kuma sun kangare akan ilimin daga ba za su dawo su saki wancan abin da suke kai su dawo kan hanya ba al-imam al-qurtubi yake cewa abin da yasa masu ilimi suka fi kowa kangare suka kangare suka fi kowa nisa da shari'a yace saboda sun san al-wa'd wal-wa'id sun san irin alƙawarin da Allah ya yi akan wannan abu da kuma gargadin da Allah ya yi akai duk da haka kuma suka bi abin da suke kai din to wannan zai wahala kuma wani abu ya sa ya dawo wanda ya san wanda ya wannan abin Allah ya ce zai yi mai kaza wanda bai yi kazan nan ba ga abin da Allah zai yi mai kuma yana sane ya yi a haka to wani abu za ka zo mai da shi ka koratar da shi kuma ka dawo da shi daidai wanda ya san gargadin Allah da alƙawarin Allah da wata kwadaitarwa duk da za ka yi mai ba za ta dawo da shi daidai ba saboda ya san abin da Allah ya yi na kwadaitarwa amma ya saba ya san abin da Allah ya yi na gargadi amma duk da haka ya saba to zai wahala wani wa'azi na kwadaitarwa da gargadi ya zo ya yi tasiri a rayuwar shi ya dawo da shi kan hanya haka kuma Ar-Raghib Al-Asbahani yana cewa daga cikin fa'idojin da za a fa'idanta da su a cikin wannan ayar tana nuni akan cewa ba jahilci bane kawai yake sa mutum ya fada cikin fata ba jahilci ne kadai yake sa mutum ya fada cikin fata ba akwai wasu sababban daban da suke haifar da fata domin ba jahilci bane yasa su waɗannan bani Isra'il din suka ƙi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san ga irin yadda Allah ya sifanta shi kuma suna ganin abin da yake zuwa da shi na wahayi yana dacewa da abin da yake hannunsu suna da ilimi akan manzon Allah cikakke amma duk da haka suka ƙi bin manzon Allah suka bata kenan ba jahilci bane kadai sababin da yake haifar da bata a cikin mutane akwai kangarewa akwai kuma bin san zuciya da sarrai da haka zai iya yiwuwa akwai ilimin amma kuma akwai kangarewa zai iya yiwuwa akwai ilimin amma kuma akwai bin san zuciya da sarrai to duka wannan zai iya sa mutum ya fice domin Allah madaukakin sarki ya zargi waɗannan mutanen duka akan waɗannan al'amuran suna da ilimi amma kuma Allah yana cewa ta yaya za ku rinka sarai da cewa irin waɗannan mutanen za su yi imani kenan imaninsu yana da wahala shi yasa ɗan kaɗan ƙwarai ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahudawa ƙwaya nawa ne suka musulunta ƙwaya nawa suka yi imani wanda su suka fi kuma kowa sanin manzon Allah ɗin amma kuma su suka fi kowa ƙin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka idan mutum ya nemi ilimi to kuma sai ya nemi Allah madaukakin sarki ya raba shi da kangarewa ya raba shi da girman kai sannan kuma ya raba shi da bin san zuciya da wannan ne ilimin zai iya mai amfani amma idan ba haka ba duk yadda ya tara ilimi ilimin ba zai zama ya yi amfani gare shi ba da haka wannan shi ne abinda wannan ayar take ɗauke da shi kwaɗai ta ko jawo hankali ko ɗeba tsammani da cire damuwa a zuciyar manzon Allah da sahabban shi dangane da duk wani abu da za su gani na kangarewa daga wurin bani Isra'il wanda suke rayuwa da su a wannan zamanin
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
نعم سي الله مدوكين سركي yasa ke dawo waje zuwa ga ambatan miyagun ayyukan su waɗannan bani Isra'il bayan a waccan ayar an faɗi mummunan aikin su shine canza maganar Allah da jirkita maganar Allah subhanahu wata'ala anan sai aka sake wata sifar kuma daga cikin miyagun ayyukan da suke da shi Allah madaukakin sarki yace wa idza la kull ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون daga cikin sifofin su shine suna dabi'antuwa da dabi'un munafikai ana cewa idza la kull ladina amanu in suka hadu da waɗanda suka yi imani bana suka hadu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune alladina amanu قالوا sai su ce musu amanna sai su ce mu ma mun yi imani wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan sashin su yaje ya kebe da sashi suka zama su kadai ne a tsakanin su su isu ne yahudawa sai waɗansu daga cikin su sai su rinka zargin waɗancan da suke cewa mun yi imani qalu sai su rinka ce musu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum yanzu za ku zo kuna ba su labarin abinda Allah ya yi muku na buɗi ta ya za ku je kuna ce musu kun yi imani ga abinda yake cikin littafinku ya za ku je kuna faɗa musu irin waɗannan maganganun abinda Allah ya yi muku na buɗi ku je kuna faɗa musu li yuhajjukum bihi inda rabbikum dan su kafa muku hujja da shi a wurin ubangijinku ai dalili kuke ba su ai kamar kuna ba su hujja ne kuna ba su makamin da za su yake ku da shi afala ta'qilun ba ku da hankali ne to wannan shine abin da Allah ya kawo na sifar waɗansu daga cikin yahudawa shine sifar munafinci idan sun hadu da masu imani su ce mun yi imani idan sun koma kuma tsakanin su koma suna zargin junansu a tsakani a nan malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da abin da ake nufi da cewa mun yi imani waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana magana a kan wasu ne daga cikin yahudawa wanda suka yi imani amma imani irin na munafukai ba wai imani na gaske ba sun yi imani ne a matsayinsu na munafukai imani a baki amma a zuciyarsu ba su yi imani ba shine wa idza la kull ladina amanu qalu amanna daidai da waɗancan munafikan wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un daga waɗansu malamai suka ce to waɗannan su ake nufi da wannan ayar yahudawa ne amma munafikai daga ga irin yadda suke fuskantar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai kuma suka ce a'a abinda ake nufi yahudawa ne suna nan akan yahudancinsu kuma suna cewa amanna mun yi imani mana mun yi imani da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne amma manzon Allah ne zuwa gare ku ku larabawa ku kadai banda mu shine wa idza la kull ladina amanu qalu amanna in sun haɗu da muminai cikin larabawa da muhajirun da ansar sai su ce musu ai mun yi imani cewa shi manzon Allah ne mun yarda manzon Allah ne amma manzon Allah ne zuwa ga larabawa kamar yadda annabi Musa manzon Allah ne zuwa ga bani Isra'ila da haka waɗannan su ne ake nufi wa idza la kull ladina amanu qalu amanna sai su ce mun yi imani kenan imani ne duka a ma'anonin guda biyu imani ne mara amfani idan qalu amanna ana nufin munafukai ne dama ba su yi imanin ba imani ne na baki ba a zuciya idan kuma wayannan ne wanda sun yi imani da cewa shi manzon Allah ne amma ba nasu manzon Allah bane to kaga shi ma imani ne wanda ba shi da amfani ta yaya za ku yadda manzon Allah ne kuma shi da yazo sai ya ce muku an aiko shi zuwa ga duniya gaba daya sai kuka iyadda da maganar shi yanzu kun ƙaryata annabi ko ba ku ƙaryata ba kun ƙaryata annabi tunda kun yadda manzon Allah ne to in yace kuma zuwa ga kowa da kowa ne dole ku yadda domin ba zai yi wa annabi Allah kuma ku sifanta shi da yayi ma Allah ƙarya ba daga imanin ku da cewa manzon Allah ne ba zai yi amfani ba daga duka nau'o'in imanin ba shi da amfani a nan shi yasa sai suka ce wa idza qala ba'dhum ila ba'd idan sashin su ya kebance da sashin kalu sai su rinka ce musu su manyan su kenan sai su rinka yi ma waɗanda suke faɗan irin wannan maganar faɗa suna cewa atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum za ku je kuna faɗa musu abinda Allah ya muku buɗi da shi ma'ana Allah ya faɗa muku cewa annabi ne me yasa za ku je kuna faɗa musu cewa shi annabi ne in kuka ce musu shi annabi ne za ku ƙara tabbatar da su akan abin da suke kai kenan mu kuma su rinka nuna cewa mu batattu ne mun yi imani da annabi da aka kada ku rinka ce musu annabi ne shine atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum kuna zuwa kuna faɗa musu abin da Allah subhanahu wata'ala ya muku buɗi da shi waɗansu kuma suka ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum abinda ake nufi ma fataha Allahu alaikum abinda Allah ya muku buɗi da shi shine bayanin da kuke musu na sifofin manzon Allah a cikin at-taura domin wasu daga cikin Ausu da Khazraj mutanen Madina suna samun abokanansu da ƴan uwansu daga cikin Yahudawa suna tambayar su shin dan Allah tsakaninku da Allah da gaske kun ga sifar annabi Muhammad a cikin at-taura sai su faɗa musu eh da gaske ne akwai a cikin at-taura to sai manyansu sai su rinka yi ma irin waɗannan mutanen faɗa a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum yanzu ku zo kuna faɗa musu abin da Allah ya muku buɗi da shi na ilimi a cikin at-taura na sifar manzon Allah kuna ce musu eh da gaske ne me yasa za ku rinka yin haka suna hana su yin wannan aiki kenan waɗansu kuma suka ce a'a atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum shine labaran da su bani Isra'ila suke ba larabawa cewa kakanninmu Allah ya musu kaza Allah ya saukar da azaba iri kaza a al'ummar da suka gabata suna ba su labarin kissar ashabu sabti suna ba su kissar mutane iri kaza da irin azabobi da Allah ya saukar ma bani Isra'ila shine sai suke musu faɗa ya za ku zo kuna faɗa musu irin waɗannan labaran suna zuwa suna samun dalili a kan ku ta yadda za su zo suna cewa na nu akramu ala Allahi minku ta mun fi ku karamci a wurin Allah mun fi ku daraja a wurin Allah ku ga yadda Allah ya da iyayenku da kakanninmu ku mu kuma ba Allah bai mana wannan ba kenan mu mun fi ku matsayi a wurin Allah shine abin da suke nufi a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum mana in kuna ba su labarin miyagun labarai na iyayenmu da kakanninmu za su zo suna kafa mana da hujja da shi akan cewa sun fi mu matsayi a wurin Allah a matsayinsu na larabawa wanda su irin wannan abin bai same su ba shine abin da yasa suke musu faɗa duka wannan yana daga cikin abubuwan da malaman tafsiri suka fassara wannan ma'anar da shi bima fataha Allahu alaikum ma'ana dai suna zargin su akan abin da suke faɗa na gaskiya dangane da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ganin wannan gaskiyar in ana faɗanta za ta zamo musu matsala akan addinin su za ta sa a rinka gane cewa a ce su ba akan daidai suke ba to wannan yasa suke datsa wannan hanyar suna hana a rinka faɗan wannan magana suka ce idan kuna faɗa musu irin wannan liyuhaddukum bihi inda rabbikum domin sai su zo su kafa muku hujja da wannan maganar taku a wurin ubangijin ma'ana a cikin littafin Allah da yake wurin ku za su kafa muku hujja da shi. Shi yasa galibi wanda yake kan banna baya so galibi a gano ina ne masdari shi, domin in aka kafa mai hujja da littafin shi ya fi zaman mai matsala, ya fi zaman mai hujja. Sai a ɗauko littafin a karanta, ta ai kuma a cikin At-Taura ga abin da kuka faɗa a kan Annabi Muhammad, da ya sa kuma kuka ɗaya imani da shi. To ba sa so a rinƙa fito da irin wannan. Duk wanda yake da wata mummunar aƙida, galibi za ka samu yana da wani littafi koyayye wanda bai so a rinƙa bayyana abin da yake ciki. Domin ana bayyana abin da yake ciki, to wannan abin zai zama hujja a kan shi. Za a rinƙa kafa mai hujja da shi, to gashi a littafin naku an ce kaza, an ce kaza. Shi yasa zai wahala ka ga mutane a kan ɓanna ba sai ba su da wani koyayyen abu wanda ba sa so kowa ya gani, ba sa so ya bayyana ga wani, kamar yadda waɗannan Yahudawan suke yi. Ba sa so a rinƙa faɗa ma muminai irin abin da yake cikin littattafansu. Saboda me? Saboda suna tunanin za a kafa musu hujja da littafin Allah da yake hannunsu, kuma sun yi imani da shi. A ce ko kun kafirce, mu kuma mun yi imani da abin da ku ne kuka zo mana da shi a littafin. Waɗansu kuma suka ce da yuhajjukum bihi inda rabbikum, ana nufin liyu'ayyirukum, za su rinƙa aibanta ku da wannan abin da kuke faɗa musu. Kaga in kuna ba su labarin iyayenku da kakanninku, ko in kuna ba su labarin abin da yake cikin littafinku, to za su zo suna aibanta ku da shi wata rana. Su ce ya aka yi ba ku aikata kaza ba, ya aka yi ba ku yin kaza, kuma a littafinku akwai kaza. Za su rinƙa yin aibanta ku da wannan, ya zamar muku abin aibu. Waɗansu suka ce abin da ake nufi da yuhajjukum bihi inda rabbikum, a wurin Ubangijinku. Suka ce ana nufin ranar Al-Qiyama, mana za su kafa muku hujja da wannan ranar Al-Qiyama. Cewa ga dalili a cikin littafinku a gaban Allah lokacin da aka zo ana musu da juna. Domin Allah Maɗaukacin Sarki ya faɗa mana summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, za ku yi husuma da juna a wurin a gaban Ubangijinku ranar Al-Qiyama. Suka ce to shine ma'anar liyuhajjukum bihi inda rabbikum, domin su zo su kafa muku hujja da shi a gaban Ubangijinku ranar Al-Qiyama. Waɗansu kuma suka ce a'a liyuhajjukum bihi inda rabbikum, ana nufin dan su kafa muku hujja da hukuncin Ubangijinku wanda yake cikin littafinku. Domin inda rabbikum, ma'ana fi hukmi rabbikum, kamar yadda za a ce hukuncin kaza inda malik kaza, kaza ya halatta a wurin malik, ma'ana a hukuncin malik ko a hukuncin shafi'i. Suka ce to wannan shine abin da ake nufi da liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Sai Allah ya ce afala ta'qilun. Waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana ci gaban maganar waɗancan manyan Yahudawan ne. A tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun, ba ku da hankali ne, za ku je kuna faɗa musu abin da yake cikin littafinku? Ma'ana su waɗancan su ne suke faɗa ma masu cewa amanna ɗin, suke ce musu afala ta'qilun, ba ku da hankali ne, ba za ku aiki da hankali ba, ku gane cewa wannan abin da kuke yi zai dawo ya cutar da ku, shi ne afala ta'qilun. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a afala ta'qilun maganar tana komawa zuwa ga muminai ne, ma'ana afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha salaw khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahu bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Kenan tana komawa zuwa ga magwayan da ake magana a kan su, da cewa afa tatma'una, kuna zatan za su yi imani? Afala ta'qilun, ma'ana ba za ku hankalta ba, ku duba wannan kangarewar da suke da shi, da irin waɗannan miyagun laifukan da suke da shi, ai ya kamata ku hankalta ku gane cewa ba za su yi imani ba waɗannan mutane. Shi ne afala ta'qilun ɗin. amma wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a kitab din ana magana ne akan su waɗannan masu magana atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum magana ce har ƙarshe afala taqilu saboda shine ya dace da siyakin maganar da ake yi kamar yadda Fakhruddin Razi da wasu daga cikin malamai suka tafi akan shi da aka maganar ba akan mu'minai ake magana ba da aka kawo zamirin su akan afatatuma'una da aka aka ce afala taqilun su dai a junansu ne suke zargin juna su ne suke fada ma kansu afala taqilun sai Allah madaukakin sarki
ku sauran minti ne
ya kare da haka wannan ayar ta gaba tana da alaka da wannan ayar da ta wuce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun shin ba su sani ba cewa Allah yana sane da abin da suke yi a bayyane da abin da suke yi a koyi Allah ya sani da wanda suke komawa gefen a zargi juna duka Allah yana sane da inda suke fitowa a fili su ce amanna din a fili duka Allah yana sane za mu tashi akan wannan ayar insha Allah ta'ala a darasi mai zuwa ina fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da basicanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.